وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. bayan haka ɗan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwarmu a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma na shekara ta 1446 a wannan yammaci na litinin 3 ga watan Ramadan, wanda yake daidai da 3 ga watan Maris na shekara ta 2025. Wannan shine majalisinmu na 3. Insha Allahu ta'ala, a wannan majalisi namu na 3 daga wannan masallaci mai albarka, Masjid Tauhid, wanda ke kofar gidan da ta mukiyu da ke GRA cikin Bauchi, za mu tashi kan aya ta 90 daga sura ta 2, wato suratul Baqara. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
wannan aya ta 90 har yanzu dai Allah subhanahu wa ta'ala yana ci gaba da bayani kan wannan al'umma ta Yahudawa na irin taurin kansu da kuma kangarewarsu da juya baya daga karban abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yazo da shi na shari'a da kuma alqur'ani mai girma. Allah madaukakin sarki yace bi samashtarau bihi anfusahum. Kalmar bi'isa a yaren larabci kalma ce wacce ta kunshi zargi da kushewa, wacce tana da opposite dinta, kishiyarta kenan. Ita ce ni'ima, kalmomi ne guda biyu wadda suke da babi wanda yake mai cin gashin kansa a ka'ida ta larabci, wato a ilimin nahawu, ni'ima da bi'isa. Kalmar ni'ima kalma ce ta yabo da jinjina, kishiyarta kuma bi'isa kalma ce ta zargi da kushewa. To Allah madaukakin sarki ya yi amfani da wannan kalma wajen kushe wannan al'umma ta Yahudawa, ya ce bi samashtarau bihi anfusahum, tir Allah wade da irin abin da suka fansar da kawunansu da shi. Ishtarau a nan gurin kalma ce wacce ya kamata in za a fassara ta da saya, to amma kuma a nan gurin tana ɗaukar ma'anar sayarwa, sun sayar da kawunansu. Domin kalmar saye da siyarwa a yaren larabci wata takan wakilci wata. Asali saye shine alishtira'u, ya saya, ko kuma saye. Ishtara ya siya, ashira'u saya, ba'a ya sayar, albay'u sayarwa, shine albay'u washira'u saye da siyarwa. Bahaushe yana cewa saye da siyarwa, Balarabe kuma yace albay'u washira'u. To in ka ji ba'a yabi'u bay'an, wannan ya kunshi sayarwa. Ishtara yashtari alishtira'u, ya kunshi saya. To kalmar da Allah madaukakin sarki ya amfani da ita anan kalma ce wacce ta kunshi ma'anar saya. To amma kuma ba sayan Ubangiji yake nufi ba, kamar yadda malaman tafsiri suka faɗi, Ubangiji yana nufin sayarwa. Saboda a tsarin yaren nan na Larabci, kalmomin nan guda biyu, saye da siyarwa, kowace takan iya wakiltar ƴar uwarta. Za a iya amfani da kalmar saya a gurin sayarwa, kamar yadda za a iya amfani da kalmar sayarwa a gurin saya. Ga misali babba a wannan ayar da Allah madaukakin sarki yace, bi samashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah. Tir da abin da suka sayar da kawunansu da shi, sai aka yi amfani da kalmar saya, amma kuma ana nufin sayarwa. To akwai kuma gurin da aka yi amfani da kalmar sayarwa ana nufin saye, shi ma cikin hadisi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, almutabai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, wa in katama wa kadhaba muhikat barakatu bay'ihima. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace almutabai'ani, nan kalmar mutabai'ani ya kunshi ma'anar saye ko siyarwa? Albay'u muka ce siyarwa ko? Ashira'u saye. To da annabi yace almutabai'ani bil khiyari, yana bangaren sayarwa ne ko yana bangaren saye? Na'am, sayarwa, tunda bay'u shine sayarwa, shira'u saye ko? To da annabi yace almutabai'ani, yana bangaren sayarwa, amma ana nufin da mai saye da mai siyarwa. Kun ga anan gurin kalmar sayarwa ta wakilci saye. Ban sani ba ko an fahimci bayani na. Tunda annabi anan yana magana ne kan mutane biyu, ba akan mai siyarwa yake magana kawai ba, har da shi wanda zai siya. Amma annabi da ya zo sai ya amfani da kalmar da ta kunshi sayarwa kawai, ya ce almutabai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, da mai saye da mai siyarwa. A lokacin da aka kulla cinikayya, a gurin da aka kulla, kowane ɗaya daga cikinsu yana da zaɓi na ya fasa cinikin ko ya zartar da cinikin. Yanzu ka zo ka sayi abu, ba ku rabu ba da kai da wanda ya sayar maka, kana da dama ko da babu dalili ka ce na fasa ba ni kuɗi na ga abunka. Haka annabi ya faɗi. Haka shi ma wanda ya sayar maka, ko da ba sababi ba dalili, yana da damar ya fasa ya ce ga kuɗinka ba na abuna, na fasa sayarwa. Wannan ita ce ka'ida ta addinin Musulunci. Annabi ya ce almutabai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, kowane ɗaya daga cinsu yana da zaɓi, matuƙar ba su rabu ba. Amma in sun riga sun rabu fa, ciniki ya kullu, ba wanda zai dawo daga baya ya ce ya fasa in ba an samu sababi ba, sababin da shari'a ta yadda da shi. Ya ce fa in sadaqa, in suka yi gaskiya, shi mai sayar da hajarsa ya bayyana gaskiyar haƙiƙanin hajarsa, tana da kaza, tana da kaza wajen fito da kwalitinta, kwalitis ɗinta, bai yi ƙarya ba, ya faɗi gaskiya. Don wasu sukan yi ƙarya, wannan ai in ka siya ka huta, ba kai ba matsala, kakakka ta yanke saka, in ka je kuma sai ka ga ba haka ba ne, ya yi ta koɗa maka abin ne. To annabi ya ce fa in sadaqa, in sai gaskiyar nan, ba a shigo da ƙarya ba, don koɗa abin da zai siyar. Wa bayyana, in abin yana ɗauke da aibu, aka bayyana cewa amma fa yana da aibu kaza, ba a ɓoye maka aibun ba, sai ka je sai ka ga a shi abin yana da aibu, kamar kashin dankali sai a sa ƙatti-ƙatti a sama, ƙasa kuma sai a sa ƴan ƙananu. Idan ka zo sai ka ɗauka duka haka dankalin yake, ka cire kuɗi ka siya, sai ka je ka juye sai ka ga a shi ƙasan ƙananu ne, ko kuma masu ƙasa tumatir, sama sai a sa ƙatti-ƙatti mula-mula jajaye, ƙasa sai a sa koraye ruɓaɓɓu ƙananu. Idan ka zo sai ka ɗauka duka tumatir ɗin haka, ka ga nan an ɓoye me? An ɓoye aibu. Annabi ya ce fa in sadaqa wa bayyana, in suka yi gaskiya wajen sayar da hajarsu, sannan idan hajar ta zama tana da illa ko aibu suka bayyana, annabi ya ce burika lahuma fi bay'ihima. Nan ma sai annabi ya amfani da kalmar bay'u, za a sanya musu albarka cikin cinikayyarsa, amma sai aka amfani da kalmar bai'u, bai'u kuma sayarwa ne, ba amfani da kalmar shira'u ba shira'u siya. Shi yasa malamai suka ce wannan kalmomi guda biyu, wata za ta iya wakiltar ƴar uwarta, bai'u za ta iya wakiltar shira'u, shira'u ma za ta iya wakiltar bai'u, sai zai iya wakiltar sayarwa, sayarwa ma zai iya wakiltar sai. To a wannan ayar kalmar da aka yi amfani da ita kalmar saye ne, amma abin da ake nufi sayarwa kenan, ta wakilci sayarwa. A Allah madaukakin sarki ce bi samashtarau bihi anfusahum, tir da abin da suka sayar da kawunan sai amfani da ishtarau, tare da cewa kalmar ishtarau saya ne, amma a nan gurin ana nufin sayarwa. Allah madaukakin sarki ya ce tir da abin da suka saya, tir da sayar da kawunan su da suka yi da abin da yake kasashen abu, lakattancen abu. Wane irin abu ne suka fanshika, suka fansa a madadin kawunan su? Allah ya ce ay yakfuru bima anzalallah, kenan yanzu kudin da suka karbi fansan kawunan su da shi shine kafirci. Da me suka fansar da kawunan su da kafirci? Kenan sun zabi kafirci. Yanzu duk abin da kaje ka siya ai ka zabe shi, ka cire kuɗi ka je ka sayi shinkafa, ka zaɓi shinkafan ne ya sa ka siya. Ka shirya kuɗi ka je ka sayi mashin ko mota, ka zaɓe shi ne ya sa ka siya. In baka zaɓe shi ba za ka siya. Yanzu zaɓen kafircin da suka yi shi yake nuna cewa sun saye shi. To sayensa kuma da suka yi sun fansar da kawunansu zuwa ga me? Zuwa ga halaka. Yanzu sun jefa cikin halaka wajen zaɓen kafirci. Shi ne Allah ya ce to tir da irin wannan cinikayya nasu. An yakfuru bima anzalallah, wannan shine kafirce da su kafircewa abinda Allah madaukakin sarki ya saukar. Me yasa suka yi wannan cinikayyar wacce babu riba a ciki sai faduwa sai asara? Allah madaukakin sarki ya ce baghyan, ba komai yasa suka yi haka ba sai dan albaghyu. Mecece ma'anar kalmar albaghyu? Baghyu kalma ce wacce ta kunshi ma'anar zalunci a larabci. In an ce albaghyu bi ma'ana az-zulmu, to wane irin zalunci suka yi a nan gurin? Na fansar da kawunansu da suka yi da wajen karɓan kafirci, da fifita kafirci, da zaɓen kafirci. Zaluncin da suka yi a nan shi ne na hasada. Kenan baghyan ɗin nan bi ma'ana hasadan wa zulma, tir da abin da suka fanshi kawunansu da shi na kafirci a sababin hasada da kuma zalunci, ko kuma hasada da take kunshe da zalunci. Wannan shine ma'anar wannan aya. To me wane irin hasada Yahuda suka yi? Ko wace irin hasada ce ta ɗebe su wajen sanya su zaɓi kafirci a kan musulunci, su fansar da kawunansu ga halaka da uquba wajen zaɓen kafirci? Hasada ko ita ce? Allah ya bayyana mana ita cewa an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha, saboda Allah ya saukar da falalarsa ga wanda ya ga dama. Waye wanda Allah ya ga dama ya zaɓa ya saukar masa da falalarsa? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan yanzu hasada suke sakamakon saukar da falalar Ubangiji. Mecece falalar Ubangiji? Wahayi. Wahayi din nan da muka gani falala ce ɗan uwa, mu karan kanmu wahayi falala ce gare mu. Ta yaya wahayi ya zama falala gare mu? Yanzu rayuwar da muke yi a duniya nan, wallahi alhamdulillahi, duk da dai ana kunci na rayuwa, akwai tsadan abubuwa na masarufi, akwai tsadan abinci, akwai rashin tsaro wadatacce, amma wallahi waɗanda suke zaune cikin daula wanda ba musulmi ba, suke zaune cikin walwala, ba sa fargaba na rashin tsaro, wallahi mun fi su kwanciyar hankali. Ina kyautata tsammani za ku gaskata. Kaga mu dai ga nan tsadar rayuwa, wani ma abin da zai ci ya fi ƙarfinsa, faɗi tashi ake. Sa'an nan kuma tsaron dai ba mu same shi wadatacce yadda ya kamata ba. Ga ƙarancin abin hannu, ga shi larura za ta ɓullo mutum ta jinya ya rasa ma yaya zai yi. Gabas, yamma, kudu, arewa, ko ina ya carke. To amma kwanciyar hankalin da kake da shi yafi kwanciyar hankalin wanda ba musulmi ba da yake cikin daloli ya ci abin da yake so ya sha abin da yake so ya je kwana inda yake so kuma yana cikin tsaro zai fita karfe 2 dare yayi tafiya ta awa 3 awa 4 tafiya kilomita 100-200 amma kafi shi kwanciyar hankali domin su a yanzu suna zaka ga suna ta fita suna neman inda za su samu nitsuwa da walwala ta zuci kai kuma koyaushe zuciyarka cikin walwala in ka je kai sallar asuba kana koma gidanka sai ka ji wani karin ni'ima da nishadi da walwala in kai sallar asuba zaka koma gida sai kana jin wani nishadi ko da aljiyunka ba komai in ka je ka ci abincinka sai ka kwanta kai bacci har da minshari in ba sa'a ba ma haika sai ka kusan makara asuba amma wani yana can damuwa ta ishe shi kuma sai ka bincika mecece damuwar sai ka kasa gane ta sai kaga suna hangin din kawunan su sai mutun ya dauki bindiga ya harba kansa saboda me saboda ya rasa walwala ta addinin musulunci ya rasa walwala ta addinin musulunci to sai zaman to yana rayuwa wacce take kuntatacciyar rayuwa to yaya akai mu muka samu wannan walwalar saboda wahayi shi yasa alan Allah ya kira wahayin da falala yace ay yakfu baghyan an yunzila Allahu min fadlihi hasada ce daga al'ummar yahudawa saboda Allah ya saukar da falalarsa mecece falalar Allah wahayi to wahayin nan da Allah ya saukar falala ce gare mu a rayuwar mu dan duk wanda ya karbi alqur'ani ya rungume shi bashi da damuwa wallahi koda a zahiri akwai damuwa amma zaka ganshi cikin nutsuwa yanzu irin sa'alaran man nan da suka haddace qur'ani ka san irin yanda suke ji a zuciyarsu na walwala da nishadi qur'ani wallahi in dai ka riki qur'ani to baka da damuwa ƴan uwa shi yasa anan gurin Allah ya kirata da falala qur'ani falala ce a duniya dan duk wanda ya dauki qur'ani a matsayin abokin sa ko yaushe yana cikin karanta shi akwai karatun da ba zai amfanar da mu abokin sa da komai ba shine kana karanta shi kamar wanda yake karanta jarida ko kuma kana karanta shi tamkar jaki da kaya aka mun san jaki da kaya aka kayan da za a aza kan jaki ai bai san amfanin su ba to kar mutun ya zama yana karanta qur'ani da haka ma'ana kana karanta qur'anin baka san abin da qur'anin ya kunsa ba to sai zama tasirin sa gare ka kadan ne ko kuma babu koda an samu zaka ga ba yawa yaushe ne tasirin qur'ani ke bayyana ga ma'abocin sa a yayin da yake karanta shi idan ya zama duk abin da yake karantawa koda bai fahimce shi gaba ɗaya ba yana fahimtar kashi 50 cikin 100 na abin da yake karantawa to nan zai masa gagarumin tasiri shi yasa Allah ya ce waraka ce ga cututtukan zuciya a cikin wata aya a Arab
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
الله مدوكاكين سركي يتي وننزل من القرآن ما هو شفاء الله يتي كما منا سسوكر وادق القرآن أبن ديكي زما وركا القرآن وركا kun ga wannan falala ce tunda ya zama waraka annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu daga cikin sahabbansa ya tura su wata wani aika garin da suka je akwai rata sosai tsakanin sa da Madina to a hanyar su ta dawowa sai dare ya musu sai suka yada zango a wani gari suka bukata daga mutanen garin su ba su masauki da abinci saboda dabi'a ce ta balarabe a duk lokacin da bako ya zo yana karrama shi yana girmama shi abu na farko da zai ba shi gurin zama abu na biyu abin da zai sa a bakin sa dama bako yafi bukatan waɗannan abubuwa guda biyu gun zama inda zai huta gajiyar sa tunda bako matafi yana tattare da gajiya abu na biyu kuma dole yana dauke da yunwa don ka masa haka ka masa komai ka ba shi gunda zai kwanta ya huta ka bashi abin da zai sa a bakin sa ka masa komai to suka nemi a karbi bakuntan su a ba su gurin zama da abinci mutan garin suka ce su dabi'ar su ba sa karban bako waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka fita wajen wannan gari sai suka samu gindin wata bishiya sai suka sauka su huta idan gari ya waye su karasa Madina to ana haka bisa hikima ta Ubangiji sai kunama ta harbi dagacin wannan gari duk wata dabara da za su yi wajen yi masa magani sun yi amma bata yi amfani ba ya fita cikin hayyacin sa sai hankalin kowa ya tashi tunda mai gari ba lafiya ai kowa ma ba lafiya shine mai bada umurni da hali to sai wani ya bada shawari cewar waɗannan baki da suka zo suka nemi a ba su masauki aka ki a tuntube su ko akwai mai magani aka same su aka tuntube su ɗaya daga cikin su shine ma jagorar tafiyar su Abu Sa'id al-Khudri sai ce eh ina da magani amma kuma ba zan yi muku kyauta ba saboda mu ma mun nemi alfarma gurin ku kunki kaga da su musu alfarma da su ma za su musu alfarma sai suka ce to mu yi ciniki aka yi ta ciniki har aka tsaya akan in har yayi magani dagacin kauye ya samu sauki to za a bashi tumaki 40 wannan shine abin da za a biya shi da shi na magani da zai yi wa dagaci su dai burin su dagaci ya samu sauki Abu Sa'id al-Khudri da yazo sai karanta suratul Fatiha yana karantawa wannan dagaci sai ya tashi kamar ba abin da ya same shi aka dauki dabbobi 40 aka ba su to wannan ijtihadi ne Abu Sa'id al-Khudri ma'ana ba wai ya samu bane daga gurin Annabi cewar in an samu larura irin wannan a karanta Fatiha za a dace ijtihadi to shine suka koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bashi labarin abin da ya faru Annabi yayi murmushi yayi dariya har ya taba kirjin Abu Sa'id al-Khudri yace wa ma adraka annaha ruqya waye sanar da kai cewa ita suratul Fatiha ruqya ce ma'ana waraka ce to shine ma'anar wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun waraka ce kuma tausayi ne jin kai ne shifaa'un lima fi sudur waraka ne daga dangane da cututtukan da suke cikin zukatun bayi to shi yasa a duk lokacin da kake karanta alqur'ani tare da tadabburi ma'ana lura da ma'anonin ayoyin alqur'ani zaka ji nutsuwa na ƙara zuwa maka cikin zuciyarka shi yasa wanda yake fama da fargaba wanda zaka ji yana kokashi sai ya ji kawai gabansa yana tsinkewa gabansa yana faduwa kuma bai san me dalili ba to ire-iren wannan mutun ya lazumci karanta alqur'ani in har ka lazumci karanta qur'ani zaka samu nutsuwa cikin zuciyarka ala bi dhikrillahi ko
alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ألا بذكر الله تطمئن القلوب
الله مدوكاكين سنكي يتي ولن دسكي إيماني وتطمئن قلوبهم بذكر الله كما زكا تنسو سكي سام النسوة دا أمبتن الله ما في جرمان أمبتن الله شيني القرآن الله يتي ألا بذكر الله تطمئن القلوب كسورا رأي دا أمبتن الله نزكا توكي سام النسوة to shi yasa anan gurin Allah madaukakin sarki ya kira wannan alqur'ani da aka yi wahayin sa wa manzon Allah ya kira shi da falala alqur'ani falala ce wa dan adam in ya rungume shi a rayuwarsa ta duniya zai daddadan rayuwa bashi da matsala bashi da damuwa koda akwai damuwar gatanan amma Allah zai dauke masa ita a zuciyarsa aljihun sa ba komai stone sa ba komai gidansa ba komai amma ganshi cikin walwalarsa cikin nishadi saboda me saboda ya rungume alqur'ani alqur'ani kuma Allah ya kira shi da falala galibi sautari da dama zaka ga wanda bugun zuciya zai zama sababin su sun yi nisa da alqur'ani ne matukar qur'ani na kusa da kai kana karanta shi kana kula da ma'anoninsa damoyin duniya ba za su buga maka zuciya su zama sababin ka ba saboda ka san duniyar ba komai bace a gurare daban-daban Allah ya nuna cewa ita ba a bakin komai take a gurin sa ba to in ba a bakin komai take a gurin Ubangiji ba za a yi damuwoyin ta su zama sababin ka walaula an yakuna nasu ummatan wahida
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين
a waɗannan ayoyi da alaran ma ya karanta Allah madaukakin sarki yana nuna duniya ba komai take ba a gurin sa ce walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan ba da dankar mutane su zama al'umma guda ba kowa ya dauka cewar a to a yanzu ashe in mutun ya kafurta ne zai zama miloniya in Allah ya sanya kafurai suka zama sune miloniyoyi gidajensu an gina da zinari ababan hawansu na zinari daloli suna hannunsu taskokin duniya da ƙasa suna hannunsu to kar mutane su dauka cewar in mutum bai kafurta ba zai samu abun duniya ba sai ai ta kafurta to ba da dan haka ba da Allah ya sanya wa kafure duk inda kafuri yake kawai gidansa na zinari duk inda kaga kafuri wadatacce ne mai walwala ne mai dukiya ne ba dan kar mutane su yi wani irin fahimta ma wannan hukunci na Ubangiji ba to da Ubangiji yayi wannan hukuncin dan me dan duniyar ita Ubangiji a gurin sa ba komai bace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duniya da kimarta ya kai kimar fuffuken sauro gurin Ubangiji subhanahu wataala to da kafiri bai isa ya sha ruwa kofi daya ba yanzu kenan idan kaga kafiri cikin daula wannan na nuna yadda Ubangiji bai dauki duniya a bakin komai ba to wanda yake malazumcin alqur'ani ba yadda za a yi kasashiyar duniyar nan a gurin Ubangiji ta zamanto ta haifar masa da cuta ta damuwa a ce damuwoyin duniya ne suka sa shi hawan jini damuwoyi na duniya su suka haifar masa da ciyon zuciya su suka haifar masa da depression ha wanda ke lazumtar qur'ani damuwan duniya wallahi ba za su haifar masa da waɗannan cututtuka na damuwa ba saboda qur'ani falala ce daga gurin Ubangiji kamar yadda ya ambata ana falala ce a nan duniya kuma falala ce cikin kabari qur'anin nan zai zamanto abokin zamanka a cikin kabarinka kabari kowa shi kadan shi ake sashi ke wanda zaka samu kanka ciki a kabari idan ka zamanto mai lazumta alqur'ani to zaka samu ɗebewa daga wannan kewa din sannan ranan gobe kiyama qur'anin zai zo ya nemi ceton ka gurin Ubangiji suratul baqara da suratu ali imran za su zo su nemi ceto na bawa gurin Ubangiji su ce ya Allah ya hana kansa bacci saboda mu Allah ka ba mu ceton sa to shi yasa anan gurin Allah ya kira shi da falala waɗannan bayi na Allah yahudawa sun fansar da kawunan su wajen zaben kafirci akan imani da musulunci saboda hasada wacce take kunshe da zalunci hasada akan me dan Allah ya saukar da falalansa ga wanda ya ga dama cikin bayinsa kenan babban dalilin da ya hana yahudawa karbar wannan addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shine hasada da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ba daga cikin su yake ba dan annabawa galibin annaba daga cikin su suka fito to annabi na karshe sun yi tsammani shi din ma in Allah ya tashi zai rufe da annabi daga cikin su to tsammanin su kuma da suka yi sai Allah ya bullo da annabin ta wani bangare daban kamar yadda muka yi bayani jiya ai Allah ya bar annabci cikin ƴaƴan annabi Ibrahim da jikokinsa, bangaren Ishaq da kuma bangaren Isma'il. To galibin annabawa sun fi yawa ta bangaren Ishaq. Annabi ɗaya ne ya fito ta bangaren Isma'il, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To tunda annabawa suna ta zuwa ta bangaren Ishaq, to wannan yasa suka yi tsammani Ishaq din nan shine Isra'ila din ai. Su kuma ƴaƴansa ne da jikokinsa. To sai suke tsammani cewar har annabin da Allah zai aiko na ƙarshe, wanda sun ga siffofinsa cikin littafinsu na At-Taura, shi ma Allah zai aiko ta tsatsan Isra'ila, kakansu kenan. To Allah da ya tashi sai bai aiko ta tsatsan Isra'ila ba, sai aiko ta tsatsan Isma'ila. To wannan sai ɗebe su suka yi masa hassada, suka ƙi su karɓi abin da ya zo da shi. Shi ne a nan Allah ya ce baghyan, saboda hassada wacce take ƙunshe da zalunci. Wannan yana nuna mana kenan hassada shi ma zalunci. Sannan wannan na nuna mana duk wani aiki da za ka yi na saɓa wa Ubangiji zalunci, mafi girman zalunci shine shirka. Ya bunayya la tushrik billah.
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.
الله مفككين سركي يكي بينا منا وسيادة لقمان الحكيم ɗaya daga cikin magabata na ƙwarai yake yi wa ɗansa cewa ya bunayya la tushrik billah, ya kai ɗan ɗana kar kai shirka da Allah, ka ɗauki haƙƙin Allah ka sarrafa shi ma wani na bauta, kar kai wannan. Me yasa ya ce inna shirka la zulmun azim? Lallai fa shirka da ka gani zalunci ne mai girma. Kenan duk wani aiki na saƙo da bawa zai yi zalunci, daga ciki akwai hassada. Shi a nan gurin ma gashi sunan da Allah ya ba wa hassada suna ne na zalunci, saboda al-baghyu a larabci shine az-zulmu. Wane irin zalunci Yahudawa suka yi shine hassada da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kenan ƴan uwa, wannan yake nuna mana illar hassada, domin ɗabi'a ce ta Yahudu, da suka rayu a kanta, wacce ita ta hana su shiga addinin musulunci. Kenan ba dan hassada ba Yahuda wannan, tun da gaskiyar ta bayyana gare su, ga ta nan suna kallon ta ƙwalo-ƙwalo da sun karɓe ta. Me ya hana su karɓan gaskiya, hassada da kuma ƙabilanci da muka yi bayani a jiya? Kenan daga cikin sabubban da suka hana Yahudawa su karɓi addinin musulunci da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya zo da shi, akwai hassada. Shi yasa ba a so musulmi ya zamanto yana da hassada. Ai, mun san ma'anar hassada. Hassada kamar yadda malamai suka ce shine tamanni zawalin ni'ma min al-ghayr, shine kai burin wata ni'ima da Allah ya yi ma wani wanda ba kai ba, kai burin wannan ni'imar ta gushe, ku dawo ku zama ɗaya, ko kuma ni'imar ta gushe daga gurinsa ta dawo gurinka. Wannan ita ake kira hassada. Haka malamai suka bata ma'ana, shine kai tamanni, kai fata, kai buri ni'ima da Ubangiji ya yi ma bawa, sawa'un wannan ni'imar ta duniya ce ko kuma ta lahira, kai burin ta gushe daga wannan bawa. To wannan sunanta hassada, ɗabi'a ce ta al'ummar Yahudawa. To kai musulmi ba a so ka ɗabi'antu da ɗabi'a irin ta Yahudawa. Hasali ma an ce mu saba musu, kamar yadda muka yi bayani jiya, hatta a ibadu da Ubangiji ya yadda a yi masa ana so mu saba musu. Ai, mun buga misali da azumin Ashura. Ashura ai Ubangiji yana so, saboda annabinsa Musa ya yi. To Yahudawa tunda suna yi, annabi sai shar'anta mana mu saba musu. To ina ya ga mummunan abu da addini baya son sa hassada, wanda ɗabi'a ce ta wannan al'umma ta Yahudawa da suka mu'amalanci manzanmu sallallahu alaihi wasallama da ita. To kaga tilas ne musulmi ya yi ƙoƙari ya ga baya daga cikin waɗanda suke kamuwa da irin wannan cuta ta zuci, cutar hassada. saboda me saboda kar yayi kamancece ne da yahudawa domin hasada dabi'a ce cikin dabi'una yahudawa muna yahuda suna da dabi'u muna na masu tarin yawa daga ciki mafi girma akwai hasada hasada kuma da suka yi wa manzon Allah wacce ta kai su ga kafirci to kaga wannan hasada ta su tayi muni shi yasa Allah ya ce tirda irin wannan dabi'a ta su a wannan aya din hasada ƴan uwa tabbas cuta ce mai girma wacce za ta iya kai gabawa ga kafirci kamar yadda ta kai ga yahudawa ga kafirci sannan za ta iya zaunar da bawa karkashin fushi na ubangiji subhanahu wataala malamai suka ce hasada mataki hudu ce mataki na farko da na biyu da na uku wannan abun kushewa ne ba a so musulmi ya zamanto ya shiga cikin ɗaya daga cikin matakai guda uku nan amma mataki na ƙarshe na hudu cikin matakan hasada wannan abun yabo ne abun jinjina mataki na farko cikin matakan hasada shine kai buri kai fata wata ni'ima da ubangiji subhanahu wataala yayi ma wani wanda ba kai ba ta gushe wannan mataki na farko kenan na hasada ta gushe ku dawo ku zama daya da amshakin mai kudi ne sai kake Allah Allah ya talauce kai ma talaka ne duk ku dawo ku zauna ku zama daya idan ya talauce sai ka zama kana murna kana jin dadi to idan mutun ya zama haka ya san cewa yana da cuta ta hasada shine kai burin wata ni'ima da ubangiji subhanahu wataala yayi ma wani wanda ba kai ba wannan ni'imar ta gushe wannan mataki na farko kenan cikin matakan hasada sai zamanto mutun sai duba kansa yaya yake wajen mu'amalantar bayi na Allah da Allah ya musu ni'ima wannan ni'imar ta duniya ce koko ta lahira shin yana fata yana buri a ce wannan ni'imar da ubangiji subhanahu wataala yayi ma wani wanda ba shi ba ta gushe ko baya fata to in yana fata yana da cuta ta hasada sai yayi kokarin ya ga ya rabu da wannan cuta din dan tana da illa tana da hatsari a rayuwar musulmi a duniya da lahira gaba daya wannan matakin ta na farko kenan matakin hasada na biyu tafi muni sama da ta farko ita ce mutun yayi fatan ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi ma wani wanda ba shi ba ta gushe daga gurin wancan ta dawo gurin sa kaga har gara wancan na farko shi yana fatar ni'imar ta gushe koda shi bata dawo gurin sa ba amma mataki na biyu ta gushe daga gurin wani wanda ba kai ba kai ta dawo gurin ka wannan ita ma mataki ne cikin matakai na hasada wanda in bawa ya zama dabi'ar sa haka take to ko tantama babu ko shakka babu ya kamu da cuta wacce take ta hasada wadda dabi'a ce ta yahudawa wadda Allah madaukakin sarki yayi tirda ita to sai mataki na uku cikin matakan hasada shine mutun yayi buri a ce wane da suke kai daya a kasuwa ko a gurin aiki yayi burin cewa kar wanan nan ya dara shi idan wanan ya dara shi sai yana jin bakin ciki yana jin bacin rai mun gane bayanin ya bambanta da na farko shi so yake ni'imar ta gushe na biyu kuma so yake in ta gushe ta dawo kansa na uku kuma baya so abokin karawansa tsaransa ya zarme shi to idan ya zarme shi sai yana jin bakin ciki yana jin haushi yana Allah Allah ya dawo su yi dadai ko kuma ko ya zarme shi ko kuma ko da shi din bai zarme shi ba dai su zamanto kai daya wannan ita ce mataki ta uku cikin matakan hasada idan bawa ya zamanto yana da irin wannan dabi'ar to ya san cewa ya kamu da cuta wacce take ta hasada ko kuma suna kai daya yayi ta fatan ina ma ni na wuce shi kar ya wuce ni to sai ya zama idan shi wancan dayan ya wuce shi sai yana jin bakin ciki yana jin bacin rai yana jin ciwon abun to wannan ita ma hasada ce dabi'a ce kuma ta yahuda waɗannan matakai guda uku ba a so musulmi ya siffanta da ɗaya daga cikin su to amma akwai mataki na hudu shi wannan abun yabo ne abun jinjina ni'ima ce Allah madaukakin sarki yayi wa bawa ta duniya to sai bawa yake amfani da wannan ni'imar wajen gina lahirarsa to babu laifi kaji cewar ina ma da a ce yadda Allah yayi wa wani ni'ima iri kaza ta mulki kuma yake amfani da mulkin wajen gina lahirarsa ko ta dukiya yake amfani da dukiyar wajen gina lahirarsa ina ma ni ma Allah min irin wannan ni'imar dan in gina lahirata malamai suka ce wannan irin wannan hasada babu laifi abun so ne abun yabo ita ake kira gifta ka so a ce wani wanda ba kai ba wanda Allah ya masa ni'ima ta duniya kuma yake amfani da wannan ni'imar wajen gina lahirarsa ko kuma Allah ya masa ni'ima ta lahira yake amfana da ita saboda lahirar tasa ka so a ce kai ma Allah baka ni'ima irin tasa dan ka amfana da wannan ni'imar kamar yadda ya amfana da ita saboda lahirarka wannan malamai suka ce babu laifi akan ta saboda hadisi da aka samu daga Abdullahi dan Umar Allah dada shi da babansa wanda Bukhari da Muslim suka fidda hadisin cikin sahihansu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la hasada illa fitnatain babu hasada sai cikin abubuwa guda biyu ma'ana babu hasada wacce take a bar yabo a bar jinjina sai cikin abubuwa guda biyu kenan in ka ɗebe waɗannan abubuwa guda biyu cikin sauran abubuwa da bawa zai yi wa dan uwansa hasada wannan abun kushewa ne amma cikin waɗannan guda biyu ba abun kushewa bane a addinance waɗanne ne abubuwa guda biyun na farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace rajulun atahu Allahu alqur'ana mutun ne Allah ya bashi alqur'ani ya haddace ya fahimci abin da alqur'ani ya kunsa bai tsaya iya nan ba fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar sai zama yana tsayuwar dare da wannan alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya bashi dare da rana zai tsayuwar dare da qur'anin ya karanta shi ya dau lokaci yana tilawa cikin sallar dare sannan kuma da rana zai karanta shi yayi aiki da abin da alqur'anin ya kunsa kaga wannan tawfiki ne idan Allah ya sanya bawa ya zama haka to babu laifi kaji cewar kamar yadda wani yake ta karatun alqur'ani ko ya fahimci alqur'ani ko yake karantar da mutane alqur'ani ina ma ni ma Allah ya sa in zama haka kamar yadda wani yake da kokarin tsayuwar dare kuma yake kokarin ayyuka iri kaza kaza na alheri ina ma ni ma in zama haka wannan annabi yace babu laifi nabi yace wa rajulun a'atahu Allahu malan da mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi wadata ta dukiya fa huwa yatasaddaqu bihi ana al-layli wa ana an-nahari sai zamanto wannan dukiya da Allah madaukakin sarki ya hore masa yana ciyar da ita ba dare ba rana duk wata bukata da za ta taso ta addini zaka ga dumu-dumu da hannunsa a ciki to babu laifi kaji cewa ina ma ni ma yanda Allah ya mawane wannan ni'ima ta dukiya kuma ya zamanto dukiyar nan tasa yana ciyar da ita wajen gina lahirarsa ina ma ni ma Allah ya mun irin wannan ni'ima da ya masa annabi ya ce babu laifi idan bawa ya zamanto yayi burin ni'ima da Allah ya yi wa bawa ta waɗannan fiskoki guda biyu saboda haka ƴan uwa kamar yadda na yi bayani tabbas hasada tana da hatsari tana da illa a rayuwar musulmi kuma ita hasada tana da sabubban da suke sa hasada ta zauna a zuciyar mutum waɗanne sabubba ne suke sa mutum ya zamanto ya kamu da cutar hasada ko kuma cutar hasada ta zamanto ta lazumci zuciyarsa malamai sun yi kokarin yin bayani dangane da sabubban da suke sa hasada ta zauna a zuciyan bawa sababi na farko suka ce idan ya zamanto mutum ne wanda yake da rauni wajen imani da kaddara da hukunci na ubangiji wato mai rauni ne a imani da kaddara da hukunci na ubangiji idan ya zamanto mai rauni ne a wannan bangare to kaga duk abin da zai faru zai ji zafin sa me yasa me zai sa shi ya ji zafi ya mance cewa ubangiji ne ya kaddara abu ya mance cewa ubangiji ne ya hukunta abun wannan ba komai yasa ya mance ba sai dan rauni da ya samu dangane da imani da wannan rukuni cikin rukunan imani yana daga cikin rukunan imani da kaddara kaddara kuma duk yanda yazo bawaye imani da shi ya yarda ya sallama cewa wannan hukunci ne na Ubangiji kuma haka Ubangiji ya so wannan abun ya faru haka Ubangiji ya ga damar faruwar wannan abun yanzu idan mutun yana da karfin imani da kaddara ba zai kamu da cutar hasada ba ko kuma cutar hasada ba za ta zauna a cikin zuciyarsa ba wannan sababi na farko kenan da malamai suka ambata da ke sa hasada ta zauna a zuciyar bawa raunin imani da kaddara Ubangiji sababi na biyu jahilci rashin neman ilimi na addini domin wanda yake neman ilimi na addini yake mu'amala da nassoshi na alqur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zai yi kokarin nisantar wannan cuta ta hasada saboda ya san hatsarinta ya san illarta to wannan zai sa ya ta kokarin yakarta iya karfinsa to sautari da dama jahiltar addinin musulunci yana taka rawar gani wajen zaman hasada a cikin zuciyar bawa sannan sababi na uku raunin takawa idan bawa ya zamanto mai rauni wajen takawa wato takawarsa ta yi rauni ko kuma ba mai takawa bane dan mai takawa abun duniya ba zai sa shi ya ji yana kyashi wa dan uwansa ko yana jin haushin dan uwansa ba to wannan sababi ne cikin sabubba da suke sa raunin takawa sababi ne daga cikin sabubba da ke sa hasada ta zamanto ta samu gida a zuciyar bawa sai kuma sababi na hudu da malamai suka ambata karancin ambatan Allah domin duk wanda yake ambatan Allah ambatan Allah nan da zai samu gida a zuciyarsa ba za su taba zama tare da cuta ta hasada ba da ambatan Allah da cuta hasada ba su zama a zuciya guda kamar wuta ne da ruwa ba yadda za a yi ruwa da wuta su zauna a guri guda to haka hasada da ambatan Allah ba yadda za a yi su zauna a guri guda to wannan yana daga cikin dalilai da suke iya tabbatar da hasada ta zauna a cikin zukatun bayi idan suka zamanto masu karancin ambatan Allah to ya za a yi mutun ya kauracewa hasada ya zamanto hasada ta bar cikin zuciyarsa nan ma malamai sun ambata mana abubuwa guda shida abu na farko kai ta'adda kai ta roƙon Allah saboda za ka iya samun mutum 100 da kyar ka samu 15 ko 20 a cikin su da ba su da wannan cutar kaman ta zama ruwan dare ne mamaye duniya duk wanda ka taba za ka ga yana da ita sai dai ta wani za ta iya fin ta wani to amma akan samu yan tsiraru da Allah madaukakin sarki yake tseratar da su daga wannan cuta ta hasada kuma tana da illa kamar yadda muka yi bayani a baya to yayi bawa zai yi ya kubuta ya tsira daga wannan cuta ta hasada yanda bawa zai yi ya kubuta ya tsira kishiyoyin abubuwan da muka faɗi yayi kokarin neman ilimi na addini wannan na farko kenan sannan na biyu ya zamanto mai yawaita ambatan Allah kamar yadda muka yi bayani a baya ambatan Allah da hasada ba sa taba zama a guri guda galibi ka yawaita ambatan Allah mu anan zaka ga ambatan Allah in kaga mutun ya ambaci Allah to an zo sallah amma haka kai kaga mutun yana ambatan Allah sai dai a zauna ana ambatan mutane mun san ambatan mutane ai akama chapter wannan akama chapter wancan ai ta musu kan siyasa akamo nan akamo can ana tattaunawa kan mahukunta a shugaban kasa a siyasa a gwamna a waye mutuwa wannan shine ambatan mu idan kaga an ambaci Allah to a cikin masallaci ne za ka yi mamaki naga wasu abubuwa na ban mamaki da yawa a kasar Saudiya mutane ne guda biyu za su zo kowa ya fusata ya haura hankalinsa ransa ya ɓaci hankalinsa ya tashi suna zage zage suna sa insa da abokinsa ana ce musu salli ala nabi fada ta kare mun san salli ala nabi yi salati wa annabi ana gaya musu haka to an gama fada da shi ake raba fada ana zage zage za a yi doke doke ana ce musu salli ala nabi to fada ya kare yi salati wa annabi shikenan an gama fada ta kare to zaka hawo motar mutum ka ganshi kaman ma ba mai addini ba ya aje gashin baki ya aske ke mu amma zaka je na astaghfirullah astaghfirullah dan taxi ne fa kawo motar sa daga guri zai kai ka guri amma sai ka je na astaghfirullah astaghfirullah na sha hawa mota daga Madina inje Makka mutumin da ya dauke ni fa yana ta zukanta bansa har a isa yana shan taba ana isa Makka sai ce alhamdulillah ala salama wato mun gode wa Allah da Allah ya amintar da mu muka taho lami lafiya tun daga Madina har muka iso Makka duk wanda na hawo motarsa daga Madina zuwa Makka ko daga Makka zuwa Madina ana isa zai ce alhamdulillah ala salama wato ana tunawa da falalar ubangiji kuma ba a mancewa da ambaton ubangiji subhanahu wataala kuma haka idan kana tafiya signboard signboard din su zaka ga subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ko astaghfirullah astaghfirullah ko la haula wala quwwata illa billah signboard signboard cikin gari da wajen gari in kai tafiya kilometer 5-10 sai kaga signboard an sa astaghfirullah kenan yanzu in ma ka mance cika ba da ambaton Allah saboda me tasirin sa a rayuwarka to wanda ya yawaita ambaton Allah kana hanyarka ta tafiya kana kan abun hawanka kai kana ta astaghfirullah dinka kana zaune a gurin aikin ka aiki yayi sauki yi ta istighfari yi ta subhanallah su yi hasbiyallah wallahi hasada ba za ta zauna a zuciyarka ba cuta ce wanda wannan yana daga cikin magungunanta yawaita ambaton Allah domin hasada ba ta zama a zuciyar mai ambaton Allah magani na karshe saboda kurewar lokaci cikin magunguna na hasada shine yawaita yin addu'a ba abin da ya gagaru ubangiji ka ta karkare da roƙon Allah madaukakin sarki idan ka kula cewa kana da ɗaya daga cikin waɗannan matakai na hasada ɗaya daga cikin su ya shafe ka to dage da roƙon ubangiji ya tsarkake maka zuciyarka daga duk wata cuta da zuciya ke kamuwa da ita mafi girman addu'a kuma da aka samu daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ita ce wadda aka imamu muslim ya fidda ita cikin sahihinsa wacce aka samu daga Zaid ibn Arqam galibin addu'ar manzon Allah Allahumma ati nafsi taqawaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha annabi yana yawaita yin wannan addu'ar addu'a ce da idan bawa ya yawaita yin ta Allah zai tsarkake masa zuciyarsa daga duk wata cuta ta zuci mafi girma kuma daga ciki akwai hasada Allahumma ati nafsi taqawaha ya Allah ka zo wa raina da takawatta rai da ake nufi anan ita ce zuciya wa zakkiha ka tsarkake ta ya ubangiji anta khairu man zakkaha kai ne mafi ficin mai tsarkake ta ko wanda yake tsarkake ta anta waliyuha wa maulaha kai ne majibincin al'amarinta ya ubangiji to in bawaye yawaita yin wannan addu'a kuma a lokacin da kake addu'a kana halatto zuciyarka to Allah madaukakin sarki zai kakkabe zuciyarka daga wannan cuta ta hasada ka zauna lafiya domin illa da take da shi a rayuwar bawa a nan duniya da kuma illa da take da shi a rayuwar bawa a ranar gobe kiyama tabbas hasada tana cutar da maabocinta koda ku na san za ku iya lissafo mana wani sashe na cutarwa ta hasada mafi karanci daga cutar hasada ita ce koyaushe zuciyar bawa za ta zauna cikin radadi ko ba haka ba me zai sa ta yi radadi wani ya ga ya samu falala wani Allah ya masa budi wani Allah ya daukake shi shi kuma yana jin zafi wannan zafin ai zuciyar ce yake radadi kaga wahal da zuciyar sa yake kaga wannan yana daga cikin mafi girman cutuwa da mai hasada yake saboda koyaushe zuciyar sa tana cikin zafi tana cikin radadi tana cikin bugawa wani Allah ya buda masa wani Allah ya daukake shi wani Allah ya tarfa garin sa nono shi kuma duk baya so kaga wannan yana wahal da zuciyar sa wannan yana daga cikin illoli na hasada Allah madaukakin sarki ya tseratar da mu saboda kurewar lokaci zamu dasa aya anan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu karashe bayani kan wannan ayar abubuwan da muka faɗa wanda suke dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu ya Allah ka karba daga gare mu masu bukatu a cikin mu ubangiji ka biya musu bukatun su na alkhairi wadanda suke da damuwoyi ubangiji ka yaye musu damuwoyin su wanda suke fama da jinya ubangiji ka ba su lafiya wadanda suka rasu ubangiji ka gafarta musu mu ma in mun bi su mu ma sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين 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 بارك الله